Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Sale Shehu Ashaka ke maraba da ku a wannan lokaci cikin shiri na musamman don kalubalen cutar coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa a babban ofishin mu dake Washington DC. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman, tattaunawa da hirarraki. Kamun mu tsunduma cikin shirin, sai ku gyara zama ku saurari labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu magunguna biyu suna nuna alamun za su iya zama makarin cutar coronavirus da ta addabi duniya. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a jiya Alhamis a fadar White House, shugaban Amurka ya ce maganin cutar malaria da aka fi sani da chloroquine a turance, wanda aka dade ana amfani da shi, ya nuna sakamako mai kyau a binciken da ake yi na kokarin gano maganin cutar ta COVID-19. Yana mai cewa ba da bata lokaci ba za a gaggauta samar da maganin na chloroquine. A cewar Trump, maganin ya jima bil adama na amfani da shi, saboda haka babu fargabar ko zai iya kashe wani. Yana mai kwatanta shi a matsayin maganin da zai iya sauya al'amura. Baya ga maganin na chloroquine, ana kuma ganin haske akan maganin da ake kira remdesivir, wanda aka samar da shi domin yaki da cutar Ebola, wanda shi ma Trump ya ce hukumar kula da magunguna da abinci ta FDA Amurka za ta yi nazari akan sa. Sai dai kwamishinan hukumar Dr. Stephen Hahn ya ce akwai bukatar a gwada amfani da magungunan a dakunan bincike kafin a fara amfani da su wajen yakar cutar ta coronavirus. A halin da ake ciki kuma, Afirka ta zamanto nahiyar da take da karancin masu fama da matsalar cutar ta coronavirus, inda adadin mutanen da suka kamu da ita bai wuce ɗaruruwa ba idan aka yi la'akari da jimillar mutum 200,000 da suka kamu da cutar a duniya. Amma jami'an lafiya na fargabar cewa annobar ka iya yin mummunan tasiri a nahiyar, lura da dimbin matsalolin da fannin kiwon lafiyar yankin ke fuskanta. Sana hankali, kasashe akalla 30 ne aka samu ɓullar cutar, waɗanda suka hada da Burkina Faso, Kamaru, Habasha, Najeriya da kuma Senegal, waɗanda ke da adadi mafi yawa a yankin ƙasashen da ke kudu da Sahara. To amma duk da cewa nahiyar ita ke da adadi mafi karanci idan aka kwatanta da sauran sassan duniya da aka samu ɓullar cutar, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai buƙatar hukumomi a nahiyar su yi tukin tsaye wajen ganin sun ɗauki matakan daƙile bazuwar cutar. Jami'an lafiya a nahiyar dai sun fi nuna damuwa ne kan yadda yaɗuwar cutar ta coronavirus ka iya dagula al'amura a nahiyar, wacce wasu sassan ta ke fama da ɗimbin matsaloli na cututtuka. A wani mataki na kare kimanta idan duniya, China, ƙasar da aka fara samun ɓullar cutar coronavirus, ta ƙaddamar da wani aikin jin kai na aikawa ƙasashe da suka fi fama da cutar ta COVID-19, kyallayen rufe fuska, safar hannu da kuma sauran kayayyakin kiwon lafiya. A dai wata kasuwa da ke yankin Wuhan na ƙasar China, cutar ta coronavirus ta fara ɓulla. Da wannan tallafi, ƙasar ta China na fatan al'ummomin duniya za su kalle ta a matsayin ƙasa mai dattako, a cewar ƙwararru, waɗanda wasansu ke ganin wannan tamkar ihu ne bayan hari, domin an zargi hukumomin ƙasar da ƙoƙarin yin rafa-rafa a lokacin da cutar ta fara ɓulla. Wani bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa da hukumomin ƙasar sun farga da wuri da an kaucewa yaɗuwar cutar da kashi 95 cikin 100 tare da daƙile bazuwar ta a sassan duniya. To amma China ta yi nasarar daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19 bayan da ta garkame wasu birane tare da takaita zirga-zirgar jama'a. Hakan kuma na faruwa ne makonni bayan da ita kanta China ta riƙa samun tallafi na kayayyakin rufe fuska da ƙasashen duniya. Amma halin da ake ciki, ita take rarraba waɗannan kayayyakin kama daga Asiya zuwa nahiyar Turai da kuma kudancin Amurka zuwa Afirka. Rahotanni daga nan Amurka na cewa Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat na yin nazari kan burinsa na neman muƙamin shugaban ƙasar, bayan da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya mamaye zaɓukan sharar fage na fidda guni da aka yi a wannan mako, nasarar da za a iya cewa ta rufe duk wata kafa da Sanders zai iya samun tikitin jam'iyyar. Sai dai kamar yadda bayanai ke nunawa, da yawa daga cikin magoya bayan Sanders sun yi ƙememe sun ƙi miƙa wuya, musamman ma a wannan lokaci da duniya ke yakar cutar coronavirus. Sanders, wanda ke kwatanta kansa a matsayin ɗan Democrat mai aƙidar gurguzu, ya samu karbuwa saboda manufofinsa kan fannin kiwon lafiya a Amurka, inda yake muradin samar da tsarin kiwon lafiya da karatun kwaleji kyauta. Wasu tsoffin makusantan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan su biyu sun kafa sabbin jam'iyyun siyasa, matakin da ake ganin zai iya yin barazana ga mulkinsa. Jam'iyyun biyu na kokari ne su dabbaka abin da suke kira samar da sahihiyar demokradiyya a kasar, inda aka saka wa ɗaya daga cikin jam'iyyun suna Deva, wato makari. Shugaban wannan jam'iyya Ali Babakar na ɗaya daga cikin tsoffin na hannun daman shugaba Erdogan, kuma jam'iyyarsa ta kudura aniyar ganin ta kawo ƙarshen mulkin Erdogan. Baya ga shi akwai tsohon Prime Minister kasar Ahmed Davutoglu, wanda shi ma zai kalubalanci Erdogan a zaben da za a yi ƙarƙashin jam'iyyarsa ta Gelecek, wacce take ta tallata yadda tsohon Prime Minister ya kafa tarihi a matsayin wanda ba a taɓa samun shi da laifin cin hanci da rashawa ba, yayin da yake zargin jam'iyyar Erdogan ta AK da hannu dumu-dumu da laifukan da suka shafi rashawa.
Tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto na musamman akan rundunar nan da tsaro da wasu jihohin yankin kudu maso yamma suka kirkiro mai suna Amotokin. Wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoto.
A inda harkokin tsaro ya kici ya kicin yawa tarayyar Najeriya, yanzu haka dai wasu jihohi musamman na yammacin Najeriya sun ta yi tsaye wajen kafa wasu ƙungiyoyin Amotekun, ƙungiyar kuma da suka ce za ta taimaka wajen wazar da zaman lafiya da kuma tsaro. To sai dai kuma wannan mataki da jihohin na yammacin Najeriya musamman guda shida suka ɗauka na yankin Yarbawa, lamarin da ya haifar da kace na ce musamman a yankin Arewacin Najeriya, inda ma wasu ƙungiyoyi suka tashi tsaye wajen kafa wata ƙungiya mai suna Shege Kafasa daidai da ƙungiyar 'yan Amotokin. To sai dai kuma a yayin da ƙungiyar Amotokin ta samu goyon bayan gwamnonin yankin Yarbawa baki daya, ƙungiyar Shege Kafasa ba ta samu irin wannan goyon baya ba, inda gwamnonin yankin Arewacin Najeriya suka danga nesan da kansu da ƙungiyar. Ko a kwanan ma dai gwamnan jihar Oyo da ke yankin kudu maso yammacin Najeriya ya kasance gwamna na farko da ya rattaba hannu akan dokar kafa ƙungiyar Amotokin, inda ake jiran rattaba hannun gwamnonin jihohin aƙalla guda biyar da suka haɗa da jihar Legas da jihar Ogun da jihar Ekiti da jihar Osun da kuma jihar Ondo. To koya masana harkokin shari'a ke kallon wannan ƙungiya bisa tsarin mulkin ƙasa, ga dai barista Dallami Alhaji Oshishi, wani lauya gwamnati a jihar Niger.
Abunda kundin tsarin mulkin Najeriya ta bukace su su yi na farko shi ne sai fa an kai doka gaban majalisu na kowace jiha cikin jihohi guda shidan nan na kudu maso yamma. Bayan sun gama tattauna akai abun ya zauka abin da zama doka, sai gwamnoni na gwamna na kowace jiha sai fa ya rattaba hannu ga wannan dokan da majalisa ta dauka. To a cikin wannan dokan ne za a bayyana irin ayyuka ne abuce ko za su yi, ayyukan da kuma za su yi sai a yi la'akari da katsaci karo da wani ayyukin da ko kungiyar 'yan sanda ko kuma hukumar 'yan sanda ko na sojoji suke yi.
Alhaji Abubakar Rai Babagyawo wani ɗan yankin Arewacin Najeriya ne wanda shi ma ke bayyana fargaban shi da kafuwan irin waɗannan ƙungiyoyi.
Matsalolin da muka shiga a maganan halin tsaro a ƙasar nan ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maganan tsaro nan ya kamata talaka su gani a ƙasa. Abin da sani ci maka haka Babangida a nan jihar Lagos ɗin nan, kana ganin duk wannan tsaro jihar Lagos Ibadan abin da bai kuta zuwa ina ne ake samun tashi hankali irin jihohin arewa nan. To ana so jihar arewa nan an riga a kai mu ƙasa a garba ita. Dan dalilin abin da sani ci maka haka, yau da wani shugaba ne wanda ba dan arewa ba, shin me zamu ce Babangida? Zamu iya cewa ina nuna mana bambanci ne saboda ya ki daukan tsaro a hannun shi, amma gashi shugaban ƙasarmu ne fa wanda yake a arewa a Najeriya a tsakiyar Najeriya, yau gashi halin da muka shiga cewa ya kamata a binciki jami'an tsaron nan da sama da ƙasa, shin ina waɗannan makamai da shugaban ƙasa ya ce a sau? Waɗannan mutane har akan titi ba za a gansu dawa baburansu kai su 30 ko 40 suna tafiya, ba wanda zai isa ya hana su. Saboda haka muna kira ga shugaban ƙasa lalle-lalle ta tsaye domin talakawa Allah ya bashi haƙin su ne ya kare haƙin Najeriya ya kare haƙin talaka.
To ganin yadda jihohin na yammacin Najeriya suka yi nisa wajen kafa wannan kungiya, to ko ina matsayinsa kenan bisa tsari na shari'ar ƙasa? Tambayar kenan da na sake yi wa barista Dlamini Alhaji Oshishi.
Idan suka ce za su ba su wannan ƙarfin da za su yi da wannan ayyukan, to a kundin tsarin Najeriya tana na rubuce cewa duk wata doka wanda majalisa na jiha ta kawa wanda zai sabani da kundin tsarin Najeriya, to wannan fa dokar nan wanda aka kafa jihohi dole za a yi watsi da ita. Sabili da haka, misali yanzu nan game da batun daukan makamai, ba za a yadda cewa abota ku su dauki makamai ba, domin kafin in ma haka ce ma za ma ba su yi, to dole ba sai inspector general na yan sanda ya bada wannan umarni. Idan kuma cikin wannan dokan da suka kawo ko kuma dokokin da duk jihohin nan za su kafa, idan akwai wani sashi kuma da ta cika da kundin tsari, to kowane dan jiha ko kuma shi babban lauyan Najeriya wanda ake kira Attorney General na Federation yana iya kai koke majalisar kotun koli na Najeriya don aje a saki fassara wannan. Idan kuma aka ga cewa ta ci karo da kundin tsari, to dole ba kuma a soke wannan sashi nan.
Yanzu dai a yanda 'yan Najeriya suka zura ido domin ganin yadda wannan kungiya ta Amotoku za ta gudanar da ayyukanta a yankin kudancin Najeriya, wasu na fargaban farfadowan wasu kungiyoyi na daban, musamman ma dai a yankunan arewacin Najeriya da kuma yankin Nyamurai, ganin yadda taɓarɓarewar tsaro ya riga ya kamari a yankin arewacin Najeriya, inda masu sada mutane bayan kungiyar Boko Haram suka gallabi al'ummar yankin. Babangare Jibrin, Murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaishe ka Malam Babangida. Kamun mu ci gaba a shakata da wannan.
Duniya ta jo arziki tunda mun kalba yanci cikin sa'a. Duniya ta jo arziki tunda mun kalba yanci cikin sa'a. Duniya ta jo arziki tunda mun kalba yanci cikin sa'a. Duniya ta jo arziki tunda mun kalba yanci cikin sa'a. Barci ya falka ku tashi shi Najeriya mu ka iko da kaya. Ya Najeriya mu ka iko da kaya. Duniya ta yi kyau arziki yayi. Don da mun kalla yanci jikin ka. Sai gun watan goma wannan irin rana. Kaji rana da ba za mu mance ba. Don da mun kalla yanci mu ranar da. Duniya ta yi kyau. Duniya ta yi kyau arziki yayi tun da mun kalbe yanci cikin sa.
Rana idan ta fito ta yi zawali
ta fada galibi baya mai shi.
Rana idan ta fito ta yi zawali
ta fada galibi baya mai shi. Duniya ta yi kyau arziki yayi tun da mun kalbe yanci.
Masu sauraro, a shirye-shiryenmu mukan kawo muku rahotanni da suka shafi cutar corona don sanin halin da duniya take ciki ga wannan kalubale. Wakiliyarmu Hawwa Umar ta shirya mana wannan rahoto da ya shafi matakan da babban bankin Najeriya ke dauka don rage kuncin da ake samu sakamakon wannan cuta na corona.
Babban bankin Najeriya CBN ya fito da wasu tsare-tsare don magance mummunan tasirin cutar corona virus akan kasuwanci da tattalin arzikin kasar. Tsare-tsaren dai sun hada da rage kudin haraji kan wasu kaya tara daga kashi 9 zuwa 5 cikin 100 a kowace shekara. Haka kuma babban bankin zai ware wasu kudade don tallafawa matsakaitan yan kasuwa da waɗanda cutar ta shafa. Na shiga cikin gari don jin ra'ayin jama'a kan wannan matakin.
Sunana Abubakar Adam. In mun yi ma muna sai mu ce mun yi ma shi wannan babban banki murnan ya sauke nauyin da ya rata akan shi, domin dama abin da ya kamata ne yake yi ba sabon al'amari bane ba. Sai dai abin tambaya anan shine yanda shi matakin zai taba bangarori guda guda biyu ne, akwai ƴan ƙasa yanda zai taba su kai tsaye, akwai kuma iya hukumomi ne ko kuma waɗanda suke ta'ammali da kuɗaɗe, wato financial wannan institution su ne wanda zai iya ta'ammali da shi. Amma abin ina ga tsari ne wanda yake mai kyau tunda dama dan ya rage din ko in ce ya takaita shi wannan kare tattalin arzikin, tunda ba Najeriya bane kawai, akwai sauran ƙasashen duniya. Amma zan iya cewa tun Najeriya ta farga da wuri ko kuma wannan banki ya farga da wuri ya fito da wannan tsarin, inda aka aiwatar da abin kuma aka bashi aka bi hanyar da ya dace, to abin zai yi matakar tsari, domin kuwa abu ne wanda an riga an yi hafaci zai faru a wurare da dama. To shawo kan matsalan abu ne wanda zai taimaki ƴan ƙasa sosai, ya kuma taimaki kasuwancin ƙasar da kuma tattalin arzikin ƙasar gabaki ɗaya. Koda bai yi aikin yanda ya kamata 100% ba, idan koda kashi 30 ya rage, wannan radadin na karewar tattalin arzikin da ake ganin za a fuskanta in ya tabbata, to za a samu saukin shi.
Sunana Al-Mustafa Abdullahi Jadadi. Ko shakka babu wannan tsari ne mai kyau da babban bankin Najeriya fito da shi, domin kuwa tsari ne wanda zai taimakawa ƙanana da matsakaitan ƴan kasuwa, duba da irin yadda za suka yi yunkurin wato tallafawa da kuma samar da kuɗaɗe domin bunƙasa waɗannan mutane ko kuma kasuwancin. Kuma idan muka yi duba cewar ƙanana da matsakaitan kasuwanci ko kuma ƴan kasuwa a kowace ƙasa a duniya su ne ginshiki, su ne abun alfahari da kuma wato tsani na samar da cigaba, kowane irin cigaba a ƙasa. To ke ga idan kuwa aka samu wato wannan tallafin kuma ya yi aiki yadda ya dace, yadda aka fito da shi, to ko shakka babu haƙa za ta cimma ruwa.
Ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta ce an samu ƙarin mutum 5 da ke da cutar, inda jami'an lafiya ke ƙarfafa tsaftar kai da kuma gujewa shiga cunkoson jama'a. Zuwa yanzu dai zulumi ya fi zama barazana fiye da tashin farashin kayan masarufi. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe ki Hawwa. Isa Lawal Ikara matso kusa da rahoton da ya shafi matakan da jihohin Arewa maso yamma ke dauka kan hana yaduwar corona.
Ganin yadda cutar corona ke kare yaduwa da kuma irin matakan da gwamnatoci ke dauka a matakai daban-daban, yasa gwamnoni tar daga cikin gwamnonin jihohin Arewacin Najeriya daukar matakin rufe makarantu da kuma takaita tarurruka a yankunan waɗannan jihohi har zuwa kwanaki 30. Gwamnonin dai sun sanar da wannan mataki da suka dauka game da cutar ta corona ne biyo bayan tashi daga wani taro na gwamnonin Arewa maso yammacin wannan kasa. Taron da aka ran farko ya hada da wasu gwamnoni da suka fito daga Arewa ta tsakiya, musamman dai gwamnan jihar Niger da Kwaran. Daga baya gwamnonin guda tara suka amince a rufe makarantun na kwanaki 30. Kamar da yadda gwamna Aminu Bello Masarin da ke shugabancin kungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya ya gaya wa manema labaru cikin harshen Turanci. Yayin da takwaran shi na jihar Kebbi Atiku Bagudu ya fassara.
Mun yanke shawarar cewa kowace jiha, jihohin nan tara, za su dau matakai da hukumomi na jarabawoyi na ƙasa domin a fara rufe makarantun ne a tsawon lokaci kwana 30 daga Attanin 23 ga watan 3 na 2020. Sannan kuma za a ƙara yekuwa ga jama'a domin a rage yawan taro na mutane har zuwa wani lokaci daidai da wasu matakai da ƙasashe ke ɗauka masu makamanta irin namu. Na uku kuma za a ci gaba da yekuwa da jawo hankalin jama'a ga abubuwan da ya kamata a yi, musamman kula da muhalli da wanke hannu domin rage yaduwar wannan ciwo da ya bulla.
Wannan dai shine karo na farko da gwamnonin Arewacin Najeriya suka taru guri guda domin daukar mataki akan cutar corona tun bayan bullarta a wannan kasa. Abin da yasa shugabar wata kungiya da ke tallafa marayu ta Ardarli Foundation, Hajiya Rabi Salisu Ibrahim, tace an so a makara.
Matakin da aka dauka abun murna ne a lokaci guda, kuma abu ne na alhini da damuwa. Idan an rufe makarantu, yes, yana da kyau. To ya kamata kuma a shiga wayan ma da mutane kai domin su san symptoms, watan alamomi na wannan cutan, da kuma yanda idan mai cutan ayi an kamu da ita, wani asibitoci ne za a kai mutane, tunda ba a kai su asibitin da kowa ke zuwa. Akwai abin da ake ce ma isolation center, ya kamata a ce an yi shi na gaggawa a kowane jiha. Sannan hanyoyin shigowan baki ba wai kasashe 13 ba, kamar yanda aka ayyana yau, yanda Ghana ta yi ta kashe hanyar shigowan kasashen waje kusan kasashe 80 da wani abu, ya kamata a ce Najeriya ma ta dauki wannan matakin. Saboda abin ya zo Najeriya ba karamin asarar rayuka za a yi ba, domin babu wasu matakai da aka dauka wanda zai dakile wannan cututtukan idan suka zo a cikin mu.
Ko bayan maganar cutar corona ma dai gwamnonin sun tattauna akan maganar matsalar tsaro.
Jami'an tsaro na soja da 'yan sanda da farar kaya da sojan sama da sojan ruwa duk da suke taimakawa wajen harkar tsaro sun zo sun yi bayanai, kuma an ƙara kira gare su cewa muna so su ƙara duba abubuwan da za mu iya yi da kuma kuɗin da ake bukata da gudunmuwar da ake bukata domin mu bayar domin a ƙara sawo waɗannan nasarori da ake samu da Allah ya taimaka muna a kai ƙarshen waɗannan lalurori.
Wannan taron gwamnoni na Arewacin Najeriya dai ya samu halartar dukkanin gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya in banda gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano da ya aike da mataimaki, sai kuma gwamnan jihar Kwara da baya gurin amma dai kuma akai komai a kunnen shi ta hanyar wayar tarho a lokacin wannan taro. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla, kada shi afa, muna kawo muku shirye-shirye ne na musamman daga nan ofishin muryar Amurka a nan Abuja. Zamu leka dandalin siyasa, inda zamu fara da wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya hada mana kan matakan da gwamnonin APC mai mulki a Najeriya ke dauka don ceto jam'iyyar daga rashin jituwan shugabanci.
Kwamitin koli na jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ya dukufa wurin dauka matakan da ya kamata a bi domin warware matsalolin da jam'iyyar APC na kasar suke fuskanta. A halin da ake ciki dai, Shugaba Muhammadu Buhari bisa ga ganawar da yayi da masu fada aji a cikin jam'iyyar musamman gwamnoni, ta fito fili ta tsara hanyoyin da za ta bi domin duba koken kowa da kowa a yin sulhu da maslaha. Gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru na ɗaya da cikin gwamnoni yan kwamitin koli na jam'iyyar ta APC, ko ya mun ƙarin haske dangane da irin matakan da jam'iyyar ke ɗauka.
Gwamnoni mu ne da haƙƙi mu ga lalle-lalle an gyara wannan jam'iyya. Wannan tunani ya sa muka dunguma mu gaba ɗaya muka tafi wajen Baba Buhari. Muka gaya masa cewa na ɗaya taron da aka sa wanda da za a yi a jingine shi, a ba mu lokaci da za mu tattauna da junanmu mu ga yadda za a sulhunta matsalolin da suka dami jam'iyyar, mu ga kuma yadda za a janye shari'o'in duk da aka sa cikin kotu da yadda Ubangiji gwamnonin gaba ɗaya mu za mu sake zama, mu ga yadda za mu fara bullo a lamarin domin a sami sauƙi.
Amma ana ganin wannan kamar kuna kitso ne da kwarkwata a kai, saboda akwai shugabannin jam'iyyar da dama da suke ganin cewa maganar canjin nan in ba shi aka yi ba, to gyara akan magana matsala da jam'iyya ke ciki kama ba zai tabbata ba.
Sai wayannan abubuwan muke ta dubawa, za mu ga ƙarfin buƙatar canjin da ƙarfin buƙatar rashin canji, da kuma me ya kamata a yi, me zai kawo wa jam'iyyar mutunci. Dole ya kamata ya haƙuri saboda girmama jam'iyyar, dole ya ba shi haƙuri ya haƙuri saboda jam'iyyar ta ci gaba, kuma wannan cece-kuce din ta ƙaura.
Amma zai yi idan maganar ta yi zurfi ya kai ga ku bukaci Adam Oshimole ya sauka da kansa, ba sai an kai ga tsige-tsige ko zuwa kotu domin a fitar da shi ba?
Eh, to ai shi ne maganar sulhu. Idan har wannan zai sa jam'iyyar a kasu samun zaman lafiya, dole a roke shi a ce to ga abin da ya faru, ko da an same ka ba laifi amma sanannen yanayin yadda yake ya tilasta, dole a ce soka sai soka. Kuma an yi shawo kan mutane sun yadda a zauna a jarraba da cigaba, kuma sai a zauna a jarraba da cigaba.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattaunawa da na yi da shi a Abuja a shirye-shiryen da jam'iyyar ke yi ta APC wurin warware matsalolin da suka kai ta a gaban kuliya domin kawo ƙarshen kace na ce da jam'iyyar ke fama da shi. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To mun gode Malam Umaru. Shirin nan yanzu zai shiga jihar Niger, inda Mustapha Nasir Batsari ke dauke mana da wannan rahoton abin da ya faru biyo bayan sakamakon zaben cike gurbi na dan majalisa.
Hukumar zaben Najeriya ta ayyana Honorable Danjuma Kasimu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben cika gurbi na dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin Rijau da Magama a jihar Niger da aka gudanar a ƙarshen makon nan. Babban jami'in hukumar zaben Farfesa Abdullahi daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Mina ya ce dan takarar na jam'iyyar APC shine ya samu ƙuri'u 23,231, sai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta samu ƙuri'u 16,232, yayin da ita ma jam'iyyar Abga ta dan tabuka ta zo na uku da ƙuri'u 8,781. Duk da yake dai an dan samu ƙarancin fitowar jama'a a wasu yankuna da aka gudanar da zaben, amma zaben ya gudana lafiya ba tare da samun rahotannin wani tashin hankali ba. jam'iyyar Abga da Honorable Shehu Salisu Rijau yayi takara a ƙarƙashinta, ta yi watsi da sakamakon zaben, inda shugaban jam'iyyar ta Abga Musa Aliyu Liman ya ce ba su yarda da sakamakon zaben ba, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Amma wanda shi ba mamaki ma shi ne na magama, yadda babu turnout na mutane ba su fito ba, irin zuzon da ya fito daga magama ya ba mamaki.
A nata gefen jam'iyyar PDP ta ce ta gamsu da sakamakon zaben. Honorable Yahaya Ability shi ne shugaban PDP na yankin arewacin jihar Niger.
Mun yarda da haka, tunda yau ga PDP muna da kuri'a wajen 16,000. Alhamdulillah, wasu sauran abubuwa da ba mu sani ba.
Amma Alhaji Yahaya, ba a saba jin jam'iyyar adawa ta ce ta gamsu da zaɓe.
Alhamdulillah, abin da ya sani ko da haka, shi lamarin adawa fa an ce adawa za. Ka dinga faɗin abu tsakaninka da Allah, kai kuma ji tsoron Allah.
APC da yi ta ce korafin na jam'iyyar Abga ba wani abin mamaki ba ne, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger, Sharif Usman Adam, ya bayyana.
Ba kasafai ake yin zaɓe ba a kwashe daidai. Dole sai wani ya nuna cewa bai gamsu da abin da aka yi ba.
Wannan zaɓe dai an yi shi ne domin cika gurbi a sakamakon mutuwar wanda ke kan kujerar, wato Honorable Jafaru Namaliya, a cikin watan Disamban bara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman ne na sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja. Yanzu bari mu kammala da wannan tattaunawa ta musamman kan karɓan fenshon tsoffin gwamnoni. Nasiru Adamu Elikaya ya tattauna da tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya.
Tunda akwai dokar da ta ce kowane gwamna in ya gama da shugaban kasa da gwamna suna da fansho daga ratuti, kuma za a ringa biyan su albashi na gwamna. Dalilin wani abu da aka yi aina don a hana gwamnoni sa kuɗi a zuciyarsu ta neman kar mutum ya bar gwamna ba shi da komai a hannunsa, bari a ware masa wani abu za a ringa bashi, kuma kada yana gwamna ringa kuɗin karɓar kuɗin gwamnati yana iba ko yana karɓar hanci da rashawa. Wannan dalilin yin wannan doka shekarun baya kenan. Wanda yake nema tsohon gwamna ya kamata a ce ana bani, amma yan uwana wanda muka yi gwamna tare da su ana basu, amma ni har yau ba taɓa bani ba. Na nema sau ɗaya sau biyu na yi wasi Allah ya ji ƙan Abubakar Rimi, ni da shi mun taɓa rubuta wasiƙa cewa a biya mu haƙƙinmu na fansho daga ratuti da muka bar gwamna ya kamata a bamu. Har ni dai shi Allah ya ji ƙan sa, har yanzu ba bashi ba, ni ma har yau ba bani ba. Amma ba zan ce ga gonan da nema bai bani ba, da Allah ne bai nufa an bani ba, kuma ban damu ba don ba su bani ba, duk da dai haƙƙina ne. Amma yanzu da aka fito da wannan za a kai ƙara, ba za a bana so a ce an kai wani ƙaran, amma an kai ɗin babu ne a ciki, saboda ba ka so ɗan wanka gemun sai ya shaya kama wuta, kai kuma ka rinka addu'a ko kana dariya. Idan da an ce da ka gemun wani ya kama wuta, to ka shafa masa ruwa, ba ka shafa naka ba. So wannan halin da ake ciki gaskiya ne doka aka yi, sai dai dokar ce aka soke, to kuma ba a kama mutum da laifin da dokar take za ta shahu baya ba. Amma dai gaskiya ne an ba gononi kudi, sai dai waɗansu gononin kuma sun wuce gona da iri, wanda ya sa kansa albashin duk wata za a bashi miliyan barkatai, za a yi masa kaza, za a kaza, za a yi kaza. A ƙa'ida da aka ce shi ne a ba gwamna albashin da gwamna yake ɗauka na wannan lokacin, kuma a cikin shekara biyu a saya masa, a shekara huɗu kai a saya masa mota biyu, a biya in bashin lafiya a kai shi asibiti. In ka duba an gwamna bai saci kuɗin mutane ba, za a ga yana fama da cin wannan ko motar hawar ko kuma kuɗin da zai biya kansa asibiti idan ya yi rashin lafiya. Lokacin da na bar gwamna za a iya tunawa na yi gwamnan Kano shekara biyu, ba dan kungiyar da ya tauka mun wani abu na karba, kuma lokacin da bar gidan gwamnati ba ni da kuɗi 250,000 ba ni da shi, amma na yi rayuwa, na yi kamfani, na ci gaba da aiki, na samu rayuwa mai kyau, Allah ya bude arzikin an samu ana yi, kuma har yanzu muna godiya Allah abinda Allah ya bamu.
Sanata Kabiru, bai mai ra'ayinka ya dace rike biyan waɗannan tsoffin gwamnonin pension ne ko kuma wannan lamarin ba shi da wani amfani sosai zai sa talakawa su yi ta korafi?
A ka'idance idan har kai gwamna ka bari kuma aka baka mukami a gwamnatin tarayya ana baka albashi, to wajibi ne ka auna ko ka daina karɓar fansho din ko ka kura da fansho din, saboda ba za ka haɗa albashi biyu ba, kana karɓar wannan kana karɓar wancan. To wannan shine gwamna ta tawa shawara,
wato ma'ana idan mutum ya samu wani mukami sai ya ci gaba da karbar albashi, idan ya rasa mukamin sai ya dawo ya sake rubutawa ya ce ya dawo
sai ya auna inda zai san kai zai auna wani ne ya balagwada wanda ya balagwada shi zai dauka amma da kaidanci sai in yana so ya taimako sai ya ce shi a bashi pension sa in pension ya fi yawa gwamnati ta goyi ne mata aiki a kyauta amma hakkin sa ne ya bashi kudin sa na aikin sa.
Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Sale Shehu Ashaka nake muku ban kwana daga ofishinmu na Abuja. Mu huta lafiya.